Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a, 29 ga watan Disamba shekara ta 2023. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa kasashen nahiyar Afirka sun yunkura domin samun gajiyar alaka da kasashen duniya ta hanyar halartar manyan taruka da dama na duniya a shekarar nan ta 2023 mai ban kwana. Haka kuma, yayin da muke ban kwana da shekarar ta 2023, za mu kawo muku rahoto kan wasu muhimman al'amuran da suka wakana a nahiyar Turai a cikin shekarar. Muna tafiye da shirin yanayi da muhalli. To amma kafin duka waɗannan, sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Dakarun Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare ta sama da ƙasa akan Hamas a yankin arewaci tsakiya da kuma kudancin Gaza a jiya Alhamis, a yayin da sojojin suka bayyana damar su bayan kisan farar hula a wani harin da suka kai a ran Lahadi akan wani sansanin 'yan gudun hijira. An sanar da yin mummunan gumurzu a kudancin birnin Khan Yunis, inda wani bam da Isra'ila ta tare ya samu wani gini a cikin dare, wato ya samu wani gida a cikin dare a jiya Alhamis, ya kashe Falastinawa 8, cewar ma'aikatan lafiya ta Gaza. Haka zalika, wasu Falastinawa 3 sun rasa ransu, wasu 6 suka samu rauni a sansanin 'yan gudun hijira na Magazi da ke tsakiyar Gaza sakamakon wani harin makami mai linzami da ya fada kan wani gida, cewar kungiyar Red Crescent ta Falastinu. An daga tankokin yakin Isra'ila a kusa Aburiji, Hamas ta fitar da wani faifan bidiyo da ta ce ya nuna dakarunta na kaikaitar tankokin Isra'ila da dakarunta a gabashin Buriji. Faifan bidiyon da kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce bai tantance ba. Ofishin hukumar jin daɗi, wato ofishin hukumar jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya gargaɗin cewa yadda faɗa ke ƙara kamari a yankin nazirin Gaza da yawan samun tangarɗa a sha'anin sadarwa da toshe hanyoyi da rashin man fetur sun kasance manyan ƙalubale ga ayyukan jin kai a yankin. A jiya Alhamis ne hukumar idarar jama'a ta Amurka ta fitar da adadin da ya nuna cewa yawan al'ummar duniya ya ƙaru a shekara guda da yawan mutane da suka kai miliyan 75, inda a ranar da za a shiga sabon shekara na ake tsarin adadin mutane a duniya zai kai sama da biliyan 8. Karuwar a duniya baki ɗaya a shekarar da ta wuce ya kasance ne a ƙasa da kashi 1 daga cikin 100, yayin da a farkon shekarar 2024 hukumar idarar jama'a ta ce ana sa ran haihuwa da kashi 4.3 da mutuwa 2 a cikin kowane sakan guda a faɗin duniya. Adadin karuwar jama'a a Amurka a shekarar da ta wuce ya kasance ne ƙasa da kashi 1 daga cikin 100, kimanin rabin adadin na duniya baki ɗaya. Amurka ta samu karuwar jama'a da mutane miliyan 1.7, inda adadin al'ummarta ya zuwa sabon shekarar nan ake sa ran zai cimma mutane miliyan 335.8. A jiya Alhamis, sojojin Ukraine suka ce dakarun Rasha sun kai mata hari cikin dare ta amfani da jirage marasa matuƙi 8 da suka kaddama daga yankin Rasha da ke kusa da kogin Azov. Dakarun saman Ukraine sun sanar ta kafar Telegram cewa dakarun tsaron sararin samaniyar ta sun yi nasarar kakkaɓo 7 daga cikin jiragen marasa matuƙi da aka harba zuwa yankuna 3 na Dnipropetrovsk da Kirovohrad da Zaporizhia. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Alhamis cewa dakarun sun dakile wani harin jirage marasa matuƙi 2 na Ukraine da ya kaikaci Crimea. Su ma jami'an Ukraine ɗin a jiya Alhamis suka ce wani jirgin ruwan dakon kaya mai tutar Panama ya kai ma wani jirgin ruwan Rasha karo a kogin Bahar Aswad, lamarin da ya haddasa tashin wuta a jirgin ya kuma yi sanadiyar raunata mutane 2. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Sunan ba da jimawa ba, Hauwa za ta sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, shekara ta 2023 shekara ce da ta shaidi yunkurowar kasashen nahiyar Afirka, yayin da shugabannin kasashen yankin suka halarci taruka da dama a wani yunkuri na ƙara kulla alaka da sauran sassan duniya. To sai dai yayin da nahiyar ke kokarin ganin ana damawa da ita a fannoni daban-daban na duniya, wasu al'amura da ke faruwa na kokarin ɗauke hankalin kasashe masu faɗa a ji. Muhammad Hafiz Baballe na dauke da fasarar rahoton wakilinmu Muhammad Yusuf.
Nahiyar Afirka na ci gaba da jan hankalin manyan kasashen duniya waɗanda suke rige-rigen ganin sun ƙara dangon dangantakar siyasa da tattalin arziki da kasashe 54 da ke nahiyar. A cikin watanni 12 da suka gabata, shugabannin Afirka sun ziyarci headquarter tarayyar Turai a Brussels da India da Rasha da Amurka da Saudiya da Afirka ta Kudu da kuma Turkiya. Har ila yau sun gana da shugaban kasar Sin Xi Jinping a kasar Afirka ta Kudu, inda suka tattauna kan shirin samar da ababen more rayuwa na kasar Sin da samar da kudade na sauyin yanayi da harkokin kasuwanci da yarjejeniyoyin cinikayya da zaman lafiya da tsaro a duniya. Farfesa Chacha Yungoti Chacha, kwararre kan harkokin diplomasiya da hudda kasa da kasa, ya ce nahiyar Afirka na da muhimmiyar rawar da za ta taka harkokin duniya, kuma kasashe na da muradin yin hudda da nahiyar a fannoni da dama.
They are making these meetings happen because they want to create strategies.
Ya ce suna son samar da dabaru kan yadda za su ci gaba da baiwa kasashen Afirka tabbacin cewa su abokanan 'yan Afirka ne. Saboda haka suna fatan kasashen Afirka za su ci gaba da hudda da su cikin lumana, kuma suna sa ran samun riba mai yawa na tattalin arziki da kyakkyawar fata a siyasance. Sai dai wasu masana sun bayyana wasu daga cikin tarurrukan da shugabannin kasashen Afirka ke halarta a matsayin waɗanda ba su da tushe balle makama, yayin da rikici kamar yakin Rasha a Ukraine da yakin Isra'ila da Hamas ke gudana. Masana harkokin siyasa sun ce taron ƙasa da ƙasa na samar da hanyar da wasu ƙasashe ke neman goyon bayan Afirka. Paul Melly, mai ba da shawara ne ga shirin Afirka a Chatham House da ke Birtaniya, wata ƙungiya mai bincike, ya ce Afirka na iya yin tasiri a zaurika kamar na Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ƙasashe ke kada ƙuri'a kan batutuwan siyasa da tsaro.
There's a very simple numerical fact. Africa.
Ya ce akwai wata hujja mai sauki ta sarrafa alkalma Afirka dangane da yadda ake kidaya su. Kuna kallon ƙuri'u 50 a Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda hakan ke da babban tasiri. Akwai wasu nahiyoyi da suke da ƙasashe kaɗan a cikinsu. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi fice a Afirka shi ne nahiya ce da ke da alamu na ɗaukan matsaya ta bai ɗaya, wacce yawan ƙuri'unsu suke da ƙarfi da kuma ƙarfin faɗa a ji a siyasance. Meli ya ce ita ma Afirka tana so ne a rika damawa da ita.
I think the tone of engagement really matters.
Ya ce yawan haɗin gwiwa yana da mahimmanci, kuma za ku iya samun taruka masu yawa kamar yadda kuke so, za ku iya tattara albarkatu kamar yadda kuke so, amma idan ba ku dace da daidai sosai ba, idan ana ganin yanayin ba shi da cikakkiyar girmamawa ko rashin son a zauna da sauraron abin da shugabannin Afirka za su ce, wani lokaci za ku ga baya aiki. Masana sun ce cikin shekaru masu zuwa suna sa ran za a samu ƙarin ƙasashe da za su nemi yin hudda da Afirka, ko da yake Chacha ya ce akwai buƙatar ƙasashen nahiyar su ƙara danƙon zumunci a tsakaninsu.
So they will remember 2023 as a.
Ya ce za su tuna shekarar 2023 a matsayin shekarar da suka yi ma'amala da sauran kasashen duniya da na ƙetare, kuma za su yi saurin koyar cuɗanya tsakaninsu domin sauran shekaru masu zuwa su samu magana da murya ɗaya. Wasu kasashe kamar Faransa sun faɗa da yadda suke ma'amala da Afirka, ba wai kawai gayyato shugabanninta ba, har ma da matasanta da mata da masu fafutuka da 'yan kasuwa don ƙulla kyakkyawar alaƙa. Sai dai ana zaman tankiya tsakanin Faransa da wasu ƙasashe da taiwa mulkin mallaka a Afirka. Ƙasashen sun haɗa da Burkina Faso da Mali da Niger, waɗanda suka kori sojojin Faransa. An kuma yi juyin mulki a ƙasashen uku na Afirka, waɗanda a baya-bayan nan suka ƙulla kawancen tsaro da nufin yaƙi da masu iƙirarin jihadi.
Muhammad Hafiz Baballe da fasirar rahoton Muhammad Yusuf. To, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu ga Hauwa ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Alhamis ne kasashen Jamus, Burtaniya da Amurka suka yi Allah wadai da ƙarin ingantaccen makamashin uranium da Iran ke samarwa mai ingancin kashi 60 daga cikin 100 da ya kusa kaiwa ga amfani a matsayin makamashin nukiliya. A wata sanarwa haɗin gwiwa, ƙawayen ƙasashen ba su ambaci sakamakon da Iran ɗin ka iya fuskanta ba a dalilin ƙarin da ta yi a samar da makamashin na uranium, amma sun yi kira da ta sauya akalarta, suka kuma ce suna kan batunsu na saman mafita bisa diplomasiyya a kan kai ruwa ranar da ake yi game da shirin Tehran ɗin na nukiliya. Sanarwa ta ƙara da cewa samar da ingantaccen makamashin uranium da Iran ke yi ba shi da wata sahihiyar hujja cewa yana wato ana yi ne domin farar hula ƙasar, tun bayan da Isra'ila ta soma yaƙi da Hamas da ke da iko a Gaza, ɓangarorin da ke samun goyon bayan Iran suka ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare a kan jiragen ruwa a kogin Bahar Aswad da kuma dakarun Amurka da ke Iraki da Siriya, lamarin da ya ƙara haifar da zaman zulumi a yankin. A cikin watannin ne gwamnatin Kenya ta bayyana aniyarta na tsayuwa kan bakanta game da shirin da ta ce zai taimaka ga magance matsalar jibin wayoyin salula, amma masu fafutukar kare hakokin kafofin sadarwar zamani suka ce hakan zai kasance hadari ga sirrukan jama'a. Tun a farkon watannin, ministan yaɗa labarai da sadarwa na ƙasar ta Kenya, Eliud Owalo, ya ce gwamnati ta shirya tsaf domin aiwatar da tsarin mai suna DMS, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Reuters ya ruwaito a makonnin. Shirin zai ba hukumar tsare-tsare da tafiye da al'amuran sadarwa na ƙasar damar samun lambar musamman ta kowace wayar hannu a ƙasar ta Kenya domin tushe na'urorin jabu. Owalo ya ce manufar shirin shi ne taka burki ga yaduwar na'urorin jabu da na sata a Kenya da kuma inganta tsaro a kafafen sadarwar zamani.
A gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yayin da shekara ta 2023 ke ban kwana, wakiliyarmu a kasar Jamus Ramatu Garba ta duba mana wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a nahiyar Turai a cikin shekarar mai karewa.
Abubuwa dai da dama ne suka auku a shekarar 2023. Daga cikin waɗanda suka tayar da hankalin duniya akwai mummunar girgizar ƙasa da ta halaka mutane fiye da 50,000 a Turkiyya da Siriya a watan Fabrairun 2023 ɗin. Hasali ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana girgizar ƙasar a matsayin bala'i da aka jima ba a ga irinsa ba. Muhammad Kunda, mazaunin ƙasar Turkiyya ne da ke bibiyan aikin sake gina yankin.
To yanzu dai halin da suke ciki shine wani wanda gidan shi ya rushe, aka duba a gani ba zai iya zama a ciki ba, gwamnati ta alƙawari za ta rusa shi za ta gina masa sabo. To dai jama'a dai duk suna jin daɗi game da wannan abun, to sai dai kowa dai yana cikin tsarguwa akan za a iya yi ko ba za a iya yi ba, saboda gidaje ne ya kai miliyan ɗaya, although akwai dai da dama da yanzu aka gina, wasu har an ba su gidajensu. To yanzu dai akwai jama'a da dama wanda suke zama a gidan irin container haka wanda gwamnati ta yi haka dai, to akwai wanda suke zama a ciki kuma tana taimaka musu da kayan abinci to kuma wuta da ruwa. To duk dai abubuwan da suke magana akai shine wannan kuɗin da gwamnati take agaza musu suna godiya, amma kuma baya isan su saboda yanzu ana cikin inflation ne sosai a Turkiyya, komai da tsada.
To daga batun girgizar ƙasa a ƙasashen Turkiyya da kuma Siriya sai ƙasar Rasha. Mutuwar dai shugaban sojan hayar Wagner Yevgeny Prigozhin a watan Agustan 2023 a sakamakon wani haɗarin jirgin sama ta girgiza manyan ƙasashen duniya, inda aka yi ta cece kuce da zargi na wanda ke da hannu a kisan mutumin da ya kafa kamfanin da ke ikirarin wanzar da zaman lafiya a wasu ƙasashen Afirka. Sadiq Abba masanin harkokin tsaron yankin Sahel ne. A nan dai ya yi tsokaci kan yadda mutuwar Prigozhin ɗin ta sauya al'amura da dama.
Mutuwar shi Prigozhin kinan babban abu ne ga ƙasashen Turai, ga ƙasashen ko ina, saboda mutuwar shi ya sa ƙasar Rasha ta ce mutanen Wagner kin yanzu su zaɓa ko su yi antarai ko kuma su shiga cikin sojojin Rasha. Yanzu kenan ƙasashen da ke da Wagner kamar Central Africa kamar Mali, gaban nan ba za su yi magana da wani daban ba kamar Prigozhin, sai su yi magana da ƙasar Rasha, ba su ma wani daban magana.
To daga batun mutuwar Prigozhin sai rikicin da ya sauya siyasar duniya, wato rikicin yankin Gaza. Jamus dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen Turai da ta yi ta fama da masu zanga-zangar ƙin jinin rikicin da ake a tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. fadan da ya barke a ranar 7 ga watan Oktoba, rikicin da kawo yanzu ya lakuma dubban rayuka tare da tagayyara mutum sama da miliyan 1. Za a iya cewa kawo yanzu ba a gano bakin warware wannan fadan ba, kamar yadda masanin siyasar yankin Gabas ta Tsakiya Dr. Sufyan Saminaka ke cewa.
Wato akwai waɗanda suke ganin a cikin Falasɗinu ɗin cewa tattaunawa a siyasance shine kawai mafita, amma ɓangaren kuma Hamas wato harkatul muqawama al-islamiyya su suna ganin cewa gwagwarmaya a kwata da karfi, kamar yadda ba cikin Salim Alim aka zo aka mame musu yankunan su ba, to ba kuma fa cikin Salim Alim za a ba su yankunan su ba. Kasashen Turai suna bakin kokarin su a baka ne, amma kamar yadda muka sha fada babu wani wanda zai iya yi wa kasar Isra'ila tilas nan take ta bari kamar Amurka, domin ba mai bata goyon baya kashi 100 kai tsaye kashi 100 kamar Amurka.
To wani batu da kuma ya fusata musulmai a fadin duniya shine kone-kone na Qur'ani mai girma a kasashen Sweden da Denmark. Sai dai daga bisani, Majalisar Dokokin Kasar Denmark ce ta samar da wata doka da ta haramta wulakanta takardun Al-Qur'anin mai girma. Dr. Garba Musa, mazaunin Faransa ne mai sharhi kan siyasar duniya.
Yana iya kawo da yadda da zama hankali da lumana tare da ɗan ƙasa, kuma da yadda da institutionsu da menene, tunda ya sun karamanta addini, sun karamanta amfata mutane masu biyan addini kamar kasashe kamar su Faransa da wa'ansu kasashe, kuma suna iya suma su ringa kokan irin wa'annan abubuwa dan dai kawai dai kawo zama mutuncika tare da mutane da abinda suke yi.
To a fannin fasahar kimiyya kuwa, masana kimiyya ne suka yi ta sharhi kan fasahar kwaikwayon tunanin dan adam ta AI, wato artificial intelligence, na ganin fasahar ka iya zama barazana ga ayyuka. Duk da cewa tuni fasahar ta samu karbuwa musamman a fannin taimakawa dan adam da tunani da amsa tambayoyi da sauransu, a duniyan wasanni kuwa zazzafar muhawara ce ta biyo bayan nasarar da Spain ta samu a gasar kwallon kafa ta mata ta duniya. Ana dai ganin shugaban kungiyar kwallon kafar matar Spain din, Luis Rubiales, ya bata rawarsa da tsalle ta la'akari da sumbatar da yi wa 'yar wasa Jenny Hermoso Alebe a yayin murnar nasarar Spain a wasan da ta doke Ingila. Hukumar FIFA dai ta ladabtar da shi ta hanyar dakatar da shi daga harkokin kwallon kafa har tsawon shekaru 3.
To ƙarshen rahoton kenan. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu Garba. Masu saurare, yanzu agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe 2:17, wato da minti 17 kenan na dare. Kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan.
Naji tausayi ɗayana.
To ya aka yi jan'au me ya faru?
Wallahi shugaban ni kutuna. Rabbana yayyo ku, Rabbana yayyo mu, garagamar mahanku, jamu kuke bunku muke, shin ina za ku da mu? Ku tausaya mana hakan.
A tausaya.
Allah ba za ya bar kowa ba. Al'ajam ne kuka akan busa hakin talaka. Allah ba za ya bar kowa ba. An yi shekaru sun shuɗe, an yi wahalar Petru da man Petru ya yi tsada.
To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka, mai sauraro. Mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzam. Yau shirin yanayi da muhalli zai kammala bita akan wasu daga batutuwan da muka yi nazari akan su cikin shirin a wannan shekarar. Ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a ranar 22 ga watan Satumban wannan shekara ta 2023 ban kwana a sa'ar da taron kolin Majalisar Dinkin Duniya ke gudana a birnin New York a nan Amurka. Daraktan Majalisar Kolin Sauyin Yanayi ta Najeriya Dr. Salisu Dahiru wanda ya halarci taron ya yi bayani a game da wani yunkuri da jakadan Amurka na musamman kan harkokin sauyin yanayi kuma tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Robert Arnold Gore ya yi da zimmar taimakawa kasashen Afirka shawo matsalolin sauyin yanayin da ke addabar su.
Kokarin da kaman shi John Kerry yake yi shine ya kirkiro wata kungiya da ya hada da irin waɗannan kasashen da kamfanonin da suke sarrafa wannan iska kuma suke da fasahan sarrafa iska din nan kuma suna son su ga cewa sun yi aiki tare da kasashe marasa ƙarfi domin a yi kokari a dakile yawan wannan iska a cikin muhalli baki daya. To sun sa Najeriya a cikin manyan kasashen da za su yi hulɗa da su wadda mun zama kaman jakadu kenan na wannan kungiya kuma a Afirka mu ne za mu jagoranci yawan hulɗa da za a yi da sauran kasashe. An yi bayani ne akan kusan matsayin da kowane ƙasa yake ciki da shirye-shiryen da wannan ƙasa ya riga ya gindaya kuma da matsalolin da kasashen suke fuskanta domin a san yadda za a bullo a irin taimako da za ya kamata a yi musu.
Idan muka waiga taron kasashen Afirka kan sauyin yanayi wanda ya gudana a birnin Nairobi a farkon watan nan kuma inda a makon jiya aka saurari wani gutsire daga bayanan Dr. Dahir Muhammad game da nasarar samun haɗin kan shugabannin kasashen Afirka kan matsalolin sauyin yanayi da suke addabar kasashen nahiyar. Akewu zai ɗora ne akan bayanan nasarorin da aka cimma a wurin taron.
Nasara ta biyu shine Afirka sun yadda akan climate finance. Akalla an ware kuɗi da ya kai kimanin dala biliyan 20 wanda ya kauce daga kan wancan dala biliyan 2 da ita matasar ɗinkin duniya take ta faɗi wanda an kasa samar da ita. Amma ita wannan 20 billion ɗin da aka yi signing aka yadda da ita an san daga ina za ta zo wanda daga private sector ne kuma an san ina za ta shiga. Amma a baya ana ta magana 100 billion ba ma wanda ya san daga ina 100 billion ɗin za ta. Sannan ba wanda ya san a ina za a saka da.
A nasa bangaren kuma Dr. Adnan Abdulhamid na Jami'ar Bayero dake Kano a bayanan da yiwa Baraka Bashir bayan tambayar da tayi mishi ko shin Morocco ne kawai za a iya samun girgizar kasa a Afirka sai ya ce
a kasantuwa dai Afirka dai mun san cewa yanki ne wanda yake bai da matsala ta girgizar kasa ko kuma aman dutse. Su masana ilimin kasa sun san cewa ita Afirka kaman nan ne ma farkon inda ma aka fara halitta. To daga nan ko wacce nahiya ta balle daga Afirka sai ta zamanto kasarta ta zamanto a dankara take ba ta da motsi, abinda ake kira stability, babu ba ta motsawa. To amma duk da haka ba za ka iya yanke cewa ba za ka sami girgizar kasa ba. Ko da mu nan a Najeriya ai an sami abubuwa da ya alamta kamar girgizar kasa ce amma ba girgizar kasa ba, abinda ake kira tremor, wato motsin kasa. An sama a Kaduna wajen kwai din nan, an kuma sama a ainihin wajen Abuja, Oyo ma an sama. To kaga ba za ka iya yanke cewa ba za a sami girgizar kasa a Afirka ba. To amma dai a gaskiya ita wannan annoba ta shafar kasashe irin su Pacific, wato can gefen Amurka ta bangaren yamma, Amurka ta kudu da ta arewa, ya fi shafa kasashe irin su Asia ta gabas mai nisa, sai kuma kasashe irin yankin Atlas Mountain din inda kamar Morocco take da kuma kasashe da suke yammacin duniya ta bangaren yamma mafi kusa, wato kamar Turkey da kasashe masu kuma da wannan.
A ranar 5 ga watan wannan wata na Disamba mai ban kwana kuwa, shirin yayi nazari akan taron Climate Reality, wata gidauniya da tsohon mataimakin shugaban Amurka Robert Arnold Gore ya assasa wanda ya gudana a babban birnin kasar Ghana, Accra. Muhammad Jafaru dan Kwabiya dake tare da Center for Climate Change and Food Security a Ghana yayi bayani ne a game da mahimmancin taron da kuma irin horarwar da mahallata taron suka samu.
In mun lura da
irin taro da jama'an da aka kawo wannan wuri masu ilimin kimiyya ne da waɗanda ke tafiyar da lamarin yanda za a samu gano hanya ko matsalolin da ke tattare da dumamar yanayi, sa'annan da matasa waɗanda kowa ya fi sanin cewa su ne za su iya su taimaka cikin wannan yaki na dumamar yanayi da ake.
A nasa ɓangaren kuma, Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi da ke Jamhuriyar Nijar ya yi bayani ne a game da wata ƙungiyar Birtaniya da ake kira TriAid wacce take aiki tare da ƙasashen Afirka. Ko wasu irin ayyuka suke aiwatarwa?
TriAid ita dai ma'aikata ce wadda take da a Bristol na ƙasar Ingila, kuma a can ne headquarter ɗinta yake. Tana aiki ne bisa kan duka abinda zai ƙarfafa ice ko kuma in ce duka abinda ya shahi ƙananan itatuwa zuwa manyan itatuwa zuwa duka abinda yake tsanwa ne in ce, wanda ya bambanta da abinda ya shahi sauran rayuka wanda Allah ya shimfiɗa a doron ƙasar duniya. Itatuwa dai su zamanto kaman manhoyi da ke aikin TriAid wanda za a dogara da su don saboda tabbatar da abincin da ɗan adam da dabbobi za su samu yi amfani da shi, kuma ta hanyar itatuwan nan ne ƙanana da manyan su za a samu abun hannu ta hanyar sarrafa ganyen itatuwa ɗin itatuwa bawon ice ko kuma duka wani jiki na ice wanda zai zamanto kan magani ne ko kuma abincin da za a ci.
Mai sauraro, iya abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin na wannan makon, kuma na ƙarshe a cikin wannan shekara ta 2023 sai kuma zuwa shekara 2024 idan Allah mai kowa mai komai ya mana arrai. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmawa wajen nasarar wannan shirin cikin wannan shekara ta 2023, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Tun madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Dakarun Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare ta sama da ƙasa akan Hamas a yankin arewaci tsakiya da kuma kudancin Gaza a jiya Alhamis, a yayin da sojojin suka bayyana nadamar su bayan kisan farar hula a wani harin da suka kai a ran Lahadi kan wani sansanin 'yan gudun hijira. An sanar da yin mummunan gumurzu a kudancin birnin Khan Yunis, inda wani bam da Isra'ila ta tare ya samu wani gida a cikin dare a jiya Alhamis ya kashe Falasɗinawa 8, cewar ma'aikatar lafiya ta Gaza. Haka zalika wasu Falasɗinawa 3 sun rasa ransu, wasu 6 suka samu rauni a sansanin 'yan gudun hijira na Maghazi da ke tsakiyar Gaza sakamakon wani harin makami mai linzami da ya faɗa kan wani gida, cewar ƙungiyar Red Crescent ta Falasɗinu. A jiya Alhamis ne hukumar idarar jama'a ta Amurka ta fitar da adadin da ya nuna cewa yawan al'ummar duniya ya ƙaru a shekara guda da yawan mutane da suka kai miliyan 75, inda a ranar da za a shiga sabuwar shekara ake kyautata zaton mutane a duniya za su kai sama da biliyan 8. Ƙaruwar a duniya baki ɗaya a shekarar da ta gabata ya kasance ne a ƙasa da kashi 1 daga cikin 100, yayin da a farkon shekarar 2024 hukumar idarar jama'a ta ce ana sa ran haihuwa da kashi 4.3 da mutuwa 2 a cikin kowane sakan guda a faɗin duniya. A jiya Alhamis ne har ila yau sojojin Ukraine suka ce dakarun Rasha sun kai mata hari cikin dare ta amfani da jirage marasa matuƙi 8 da suka kaddamar daga yankin Rasha da ke kusa da kogin Azov. Dakarun saman Ukraine sun sanar ta kafar Telegram cewa dakarun tsaron sararin samaniyar su sun yi nasarar kakkaɓo 7 daga cikin jiragen marasa matuƙi da aka harba zuwa yankuna 3 na Dnipropetrovsk da Kirovohrad da Zaporoshia. A jiya Alhamis kasashen Jamus, Birtaniya da Amurka suka yi Allah wadai da ƙarin ingantaccen makamashin uranium da Iran ke samarwa mai inganci na kashi 60 daga cikin 100 da ya kusa kaiwa ga amfani a matsayin makamin nukiliya. A wata sanarwa haɗin gwiwa, ƙawayen ƙasashen ba su ambaci sakamakon da Iran ɗin ka iya fuskanta ba a dalilin ƙarin da ta yi a samar da makamashin uranium ɗin, amma sun kira da ta sauya akalar hakan, suka kuma ce suna kan batunsu na samun mafita bisa diplomasiyya.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai can an jima da ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya, za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu ka madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kevin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama. Muna kuma da kumbata alkhairi. Ma'assalam.